الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Lahadi 16 ga watan Al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 14 ga watan 8 miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikon sa da kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Jana'iz na al'allama Muhammad Nasiruddin Albani muna roƙon Allah madaukakin sarki yayi masa rahama sun yi albarka ga wannan zama tamu kuma ya kare mu daga dukkan sharrin shaidan idan ba manta ba muna bayani ne akan abubuwa da malam ya kawo da dalilan su wa'anda shari'a ta hana a yi su a makabarta ajiya mun kawo karshe na 11 shine tashi takanas mutum ya tashi daga garin su ko daga kasar su ya je wata kasa ya je wani gari da niyyar ziyartar wani masallaci ko wani wuri da yake ganin akwai albarka ko wani kabari na wani waliyinsa da sauransu da niyyar yayin ibada a wurin da niyyar neman tabaruki mai bayani cewa in dai takanas daga inda mutum yake zai tashi ne zuwa wani wuri akan haka to ya saba wa shari'a bata yadda da shi ba wannan haramun ne an muka yi bayani hatta kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tashi mutum baya tashi takanas daga garin su ko daga kasar su da niyyar zuwa Madina da wannan niyya na ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inama zai amfani da wannan dama ne idan ya samu kansa Madina ko ya samu kansa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ziyarci kabarin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallama an muka yi magana ko da masu zuwa aikin hajji a lokacin da suka je aikin hajji ko umra a yayin da suka je cewa za su je Madina ba ana zuwa bane da niyyan ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ana zuwa ne saboda masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan idan mutum ya samu kansa a wurin sai ya amfani da wannan dama ya zici kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan mutumin da yaje umra ko aikin hajji a Makka ya tashi daga Makka zuwa Madina da niyyan kawai yaje zici kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan yayi kuskure. To ballantana duk kabarin wani a duniya ko wani wuri a duniya, ka tashi takanas ka je wurin domin ziyartan wannan wurin ko kai ibada a wurin, wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a karkashin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tashuddu rihala illa ila salatati masajid, kada mutun ya daura kayarsa ya hau abun hawansa motarsa ko jirgin sama daga kasarsu daga garinsu ya je wani gari ko ya je wata kasa da niyyar zai je ziyartar wani kabari ko wani masallaci ko wani wuri dai wanda ake ganin yana da albarka, in dai ba waɗannan masallatai yan guda uku ba. Saboda haka duk abin da mutum yayi akan haka in dai ba ɗaya daga cikin masallatai yan guda uku bane, to yayi kuskure, yayi laifi, yayi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Tare da cewa akwai waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa ana iya zuwa wa'en surare daban-daban, amma dai abinda muka karanta da hujjojin da malam ya kawo ya bayyana ƙarara cewa rashin zuwan ko cewa hadisin ya shafi ko ina da ko ina da wani irin masallaci da wani wuri da ko ina ne, matukan ba waɗannan masallatai guda uku bane hadisin hanin da ke cikin hadisin ya shafe shi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga irin waɗannan abubuwan, ya tabbatar da dugadugan mu akan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na sha biyu daga cikin abinda shari'a ta hana ayi a makabarta, abu na sha biyu shine ikadu siraj indaha, shine aje ayi ta kunna fitilu a makabartan ko kendo ko duk wani abin da za a ke da haske wanda za a kunna wuri. Kunna fitila a makabarta ya kasu kashi biyu, akwai wanda shari'a ta hana, akwai wanda ba laifi bane don ayi. Idan an kunna an sa wutan ne saboda kawai amfanin masu zuwa da daddare, masu ziyara ko masu kai mamacin su da daddare su samu haske, wannan ba laifi bane. Anan a cikin wannan littafi mun karatu a baya an yi haka, an je da fitila masallin makabarta, balma an shiga da fitilan ma har cikin kabari. To kaga wannan daban, ko gwamnati misali yanzu ta samu makabarta ta sa irin security lights din nan a wurin saboda kawai a ga haske ga waɗanda ke wurin ko kuma waɗanda za su je ziyara, wannan ba shi ake magana ba. Wanda ake magana waɗanda waɗansu mutane ke yi shine suna sanya wannan fitila ne ko kendoro ko fitilan kwai ko wani abu makamancin haka da niyyan suna ganin wannan ma ibada ce da niyyan takarrubi zuwa ga Allah madaukakin sarki. To irin wannan hasken da za a kunna da wannan manufa to shine shari'a ta hana, shine tace ba a yadda ai ba, bid'a ce wanda ainihin magabata ba su yi haka ba, saboda haka ba halas bane haramun ne. Bala yace wa dalilu ala zalika iddatu umur, akwai abubuwa da dama waɗanda suke tabbatar da haka cewa wannan kunna fitilar da ake yi da niyyar takarrubi zuwa ga Allah da niyyar neman wani albarka a wurin mamacin da sauransu kamar yadda masu yi suke yi, to akwai dalilai da dama da suka hana shi. Shine malam yake cewa awwalan abna hurku kaunuhu bid'atun muhdathatun, kasancewarta bid'a ce wadda aka kirkiro, ma'ana magabata da suka wuce ba su yi haka ba, ba a same su suna yin haka ba. La ya'rifu as-salafus salih, mutanen kirki magabata da suka gabata ba su yi, da abun addini ne, da abun ibada ce wadda za a yi, to da ainihin sun fara yi, da sun gabace mu, da sun yi kamin ma wani yayi, amma rashin yin su ya nuna cewa abun ba ibada bane. Saboda idan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikata abin da yake shari'a ne, babu ainihin al'umma, babu waɗansu mutane da suka kai su habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to da a ce hakan iba yin haka shari'a ta yadda da shi, ibada ce to da sun yi kafin kowa yayi kasancewan su ba su yi ba to duk wanda yazo yin shi daga baya kuma wannan ya nuna ainihin bid'a ce kirkiro shi aka yi daga baya bayi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma bayi da asali daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda aka sha karantawa aka sha ji cewa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a batace ma'ana dukkan abinda aka yi da niyyar ainihin ibada da niyyar addini kuma ba a samu asalin sa daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musiba to wannan ya zama bid'a kuma ainihin wannan irin bid'a batace wa kullu dalalati fin nar kowace ainihin bata kuma makomarta wuta ce Allah madaukakin sarki ya kare to da wannan hadisi na farko dai abin ya tabbata cewa ainihin bid'a ne saboda magabata ba su yi ba saboda ainihin ana yin shi ne da sunan ibada don ba abin da zai shigo a matsayin bid'a za a kira shi a matsayin bid'a sai duk abin da aka yi da sunan ibada kuma ba a samu magabata da suka gabata sun yi ba amma idan ba abin ba a rike shi a matsayin ibada ne mai zaman kanta ba to koda magabata ba su yi ba za a ce masa ainihin bid'a ba saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda ake yi yanzu lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba sa yin wannan ba su kai ga haka ba to amma kuma ana yi to amma kasancewar su ba a rike su a matsayin ibada ba masu zaman kansu to shikenan ainihin ba abin da zai sa a ce musu bid'a amma duk abin da aka ce aka yi shi da matsayin ibada to dama shi ake ce masa ainihin bid'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa babu wani abu na generator cewa a haska masallaci babu wani abu na ainihin fanka babu wani abu na loud speaker da sauransu amma dukkan waɗannan abubuwan gaba ɗaya babu wanda zai sa generator a masallacin sa yanzu da suna ainihin wannan ma ibada ce ta musamman ko fanka ko loud speaker ko wani abu makamancin haka babu wanda zai haka nan saboda haka ba za ka zo ka tsara waɗannan ka ce shi ma yana daga cikin bid'a ba tunda ba ibada ce ta musamman wanda aka yi saboda shi ba amma wannan shi yasa muka faɗa shi yasa na faɗa tashin fari cewa kunna fitilar da ake magana ita ce kunna fitilar da ake yi da sunan ibada ba kunna fitila da za a yi da sunan cewa saboda a haskake wurin ba saboda a ga haske wurin ba misali ainihin yanzu da ake samun cewa ana samun waɗansu ɓata gari kuma a iya shiga makabarta da daddare su tone kabari su cire gawar to ana iya haskaka ainihin makabartan da niyyar duk inda mutum ya hito za a iya cinkayo shi to kaga ba saboda ibada aka yi wannan ba wannan ba shi ake magana ba ana magana ne su waɗanda suke yi da suna aje fitilan ne ko kendir ne ko menene da sunan ibada shi yasa shari'a ta hana shi yasa malam yake cewa wannan bid'a ce rawahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ya ruwaito shi wa ibn huzaima da ibn huzaima a cikin ainihin sahihin sa bi sanadi sahih da sanadi sahih wannan abu na harko kenan daga cikin abubuwan da suke tabbatar da cewa kunna wannan fitila da sunan ibada a makabarta wannan bid'a ce ba bata da asali a cikin addini malai ce saniyan abu na biyu dake tabbatar da haka annafihi ida'atul limal akwai wannan bata dukiya ne ga abin da ba zai yi amfani ba na'am zaka ce to ai kunna ma fitilan a makabarta saboda a ga haske saboda bata dukiya ne to amma wannan bata dukiya ai yana da amfani to amma wannan bai da wani amfani yace wa huwa munhi an kuma ainihin an hana haka bin nassin da nassi kama takaddama fil mas'ala kaba yadda a can baya a mas'ala ta 42 ai bayani sa sannan kuma a shahi na 64 idan ka dubi littafin shahi na 64 zaka ga ai magana akan haka to kaga abu na biyu kenan abu na harko bid'a ce abu na biyu kuma bata dukiya ne ga abin da bai da wani amfani don na harko ka sanya da niyyar ka samu lada ka niyyar da niyyar takarrubi zuwa ga Allah dukkan wannan abin da kai saboda shi ba zai samu ba babu ladar da za a baka babu wani kusantan Allah da za ka yi da haka to kaga kai kayi ne da niyyar wannan to tunda kuma ba za ka samu waɗannan abubuwan da kake zato ba kaga shikenan ka kashe dukiyar ka ne akan banza ka sai kendir ka sai fitila ka kunna ka sa mai amma duk a banza ba su da amfani gare ka to ainihin kashe dukiya ne ga inda bai da amfani wannan kuma kamar yadda muka sani shari'a ta hana salisan bale ce abu na uku daga cikin abin da ke tabbatar da cewa shari'a ta hana wannan yace annabihi anna fihi tashabbuhan bil majus ubadun nar yake cewa wannan kamancece ne da majusawa waɗanda suke bautar wuta su suke irin wannan dabi'a su suke irin wannan aje a sanya wuta a kabari ko kuma aje a sanya fitila a kabari saboda ana ganin wannan ma ibada ce wannan ainihin abni wanda za a samu lada gare shi qala ibn hajar al-faqih ibn hajar al-faqih yake fada a cikin littafin sa az-zawajir juz'i na dan shahi na 134 yake cewa saraha ashabuna bi hurmati siraj al-qabr wa inqal yake cewa mutanen mu ko kuma malaman mu sun bayyanar da cewa qarara cewa haramcin kunna fitila a ainihin kabari ko kuma a makabarta wa in qalla koda ko dan kadan ne haythu lam yantafa bihi al-muqim wala za'ir ta yadda ba a kunna fitilan saboda wanda ke wurin ya ga haske ba ba a kuma kunna fitilan da niyan wanda ya zo ziyara ya ga haske ba ba da niyan haka akai ba fitun da ko ba da niyan haka akai ba yin haka ba daidai bane yin haka ainihin ne haramun wa allaluhu bi israf wa ida'atil mal kuma sai suka ji cewa dalilin da yasa cewa suka haramta shi cewa wannan banna ne kuma bata dukiya ne shi yasa suka ce wannan haramun ne wa tashabbuha bil majus kuma kamancece ne ya ne da majusawa waɗanda suke bautan wuta bala yub'adu fi hadha an yakuna kabira malai yake cewa wannan ba zai nisantu a ce wannan ma yana daga cikin kaba'ira ba yana daga cikin manya-manyan laifuka ba yin haka ne saboda ko babu komai bata dukiya ne ga inda bai dace ba kashe dukiya ne ga abin da bai da wani amfani wanda shari'a ta hana haka mun faɗa a can baya kamar yadda muka kawo DC ya tabbata ainihin akan haka to bayan mun ya kawo wannan kultu sai malai yake cewa Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa ولم يورد بإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول أتي أتكن تعليل سو معنى أتكن دليلا لسك كاو نتشي وأبو حرام دي لذا سكاو بس كاو دليل مدمك كاو نهر كوبا سبو دسو أبن لسك كاو سنتشي إسرافني معنى بندوكي يعني بناني sanakuma wa'ida'atul mal da kuma wa'ida'atul mal da bata dukiya ne abubuwan da suka kawo kenan sai malai yake cewa amma dalilin mu na kawo da muka kawo na harko da muka ce bid'a ne ba su lissafo shi daga cikin dalilai da suka kawo nan ba ma annahu dalilun warid tare da cewa haka dalili ne wanda yazo wanda ke tabbatar da haka yake cewa balla allahu aqwal adilla bal ma wannan dalili na harko cewa bid'a ne shine ma dalili mafi karfi na'am israf ne banna ne na'am bata dukiya ne ga abin da bai da amfani to amma cewa da muka yi na harko dalili na harko da yasa shari'a ta hana saboda kasancewar sa bid'a idan ka dubi abin za ka ga cewa wannan dalili shi yafi karfi tunda me yasa aka ce masa bid'a magabata ba su aikata ba kuma ana aikata shi ne da suna ibada ashe ko tunda ya kasance haka ya zama bid'a ne to kasancewar sa bid'a shi yafi muni shi yafi zamowa abin da ya kamata a karfafa a zo da shi a matsayin ainihin dalili ma'ana kamar yana ainihin ganin me yasa ba su kawo wannan dalili na harko cewa bid'a ne ba tare da cewa kawo shi shi ne yafi karfi kuma shi yafi nuna munin abin da duk abin da aka ce bid'a ne to yafi ainihin muna na abin yafi fito da illan abin hili kwarai da gaske bisa ka ce masa ainihin banna ne bisa ka ce masa bata dukiya ne ce masa bid'a yafi muna na abin yafi fito da aibin abin ainihin sosai shi yasa malai yake cewa tare da cewa ba su zo da wannan dalilin namu na harko ba tare da cewa wannan dalili na harkon kuma shine mafi karfi daga cikin dalilai malai yake cewa li anna allazina yuqiduna sirat saboda waɗanda suke kunna wannan fitila alal kubur akan kabari innama yaqsuduna bizalika at-takarrub ila Allah ta'ala abinda sun sa suke yin haka suna yi ne suna ganin wani nau'i ne na ibada haka suna yi ne saboda mai ƙara kusantan Allah madaukakin sarki za su samu lada a wurin Allah shi yasa suke yin haka za a mu abinda suke rayawa kenan akan haka to za su samu lada a wurin Allah to ashe ku idan sun yi haka ne da wannan manufa to a ce masa bid'a to shi yafi dacewa shi yafi towa karara a nuna illa abin a nuna abin cewa bai dace ba wala yaksuduna inarata ala almuqimi aw azair yace ba suna kunnawa bane saboda waɗanda ke wurin su ga haske ko kuma waɗanda za su zo ziyara su ga haske bal suna kunnawa ne saboda hakan ya zama ibada ne za su samu lada akan haka za su ƙara kusanta Allah akan haka su kaga duk wanda ke da duk abin da ke da wannan sifa kasancewar sa bid'a yafi fituwa hili yafi karfi malai yake cewa bi dalili ikadihim iyaha washamsu tali'atun fi rabi'atin nahar abinda zai nuna maka haka cewa ba suna kunnawa bane saboda masu inda wa'anda suke wurin su ga haske ba suna kunnawa bane saboda wa'anda suka zo ziyara su ga haske babban dalilin da zai nuna maka haka shine ma suna kunna wannan fitilun a tsakiyar rana ana hatta a tsakiyar rana a rana tana tsakiya sai su kunna wannan fitilun to kaga inda suna kunnawa ne saboda a ga haske me zai kawo su kunna wannan fitilun da rana tunda duk fitilun da za su kunna babu fitilun da zai kai mai hasken rana karfi to kaga wannan yake nuna maka karara su ba suna kunnawa bane saboda a ga haske ba suna kunnawa bane saboda masu ziyara ko ɗan su wurin a bal suna kunnawa ne saboda suna daukan wannan ibada ce wacce take zaman kanta to kaga tunda haka suke yi to abun babban dalilin da za a kawo babban abin da za a fi karfafawa akan su cewa abin da suka yi bid'a ce malai ce faqana min ajli zalika bid'atu dalala saboda haka kuma bid'a ce wacce take aidihin bata kuce me yasa malai ya kawo ga bayani saboda dalilan da wa'ancin suka kawo inda ainihin Ibn Hajar Faqihi ya kawo cewa malaman su sun tabbatar da cewa yin haka a kabari banna ne kuma ainihin bata dukiya ne to amma sai malai ya ga suka yi shiru ba su ce masa bid'a bane shine ya kawo wannan bayanin cewa ai yafi dacewa a ce masa ba bid'a bisa ga a ce masa banna bisa ga a ce masa bata dukiya ne saboda ce masa bid'an yafi fitowa da abin hili yafi nuna aibin abin da kuma munin abin sai malai ya ce bayan ya gama wannan sai shiga wata gaba kuma sai yake cewa fa an kila idan aka ce ma'ana da wani zai ce فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه اصحاب السنن وغيره تميسا da za a kawo dalili ba a kawo ainihin dalili da wani hadisi da yake mashhuri ba wanda ashabus sunan sun ruwaito hadisin wa'ansu malamai ma ba ashabus sunan ba sun ruwaito wannan hadisi sun ruwaito shi duka gaba ɗaya daga ibnu abbas wani hadisi ne shine hadisin da ke cewa la'anallahu za'iratil qubur والمتخذين عليها المساجد والسرج cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci masu yawaita ziyartar ainihin ne makabarta da kuma masu ainihin sanya fitila ko kuma ainihin masu mayar da makabartan ya zama ainihin masallaci ko a gina masallaci a kansa ko ai sallah a wurin kamar yadda muka yi bayani a baya wasirat da kuma masu kunna fitila a wurin ai kaga a zahiri za ka ga cewa ai duk wani dalilin da za a kawo kamar wannan yafi fitowa hili ya nuna maka cewa ainihin kawai da ma za a kawo duk wani magana da za a yi da za a kawo wannan hadisin ne kawai ma ya wadatar a ce shikenan abun haramun ne abun bai dace ba abun shari'a ta hana shine malam zai bada bayani cewa da wani zai tambaye ka haka da wani zai ce me yasa ba a kawo wannan hadisin ba sai malam yake cewa wa jawabi alai ansan da zan bayar dangane da haka anna hazal hadith ma shukratihi da'ifun isnad malai yake cewa kamar yana cewa abin da yasa ban kawo wannan hadisin ba tare da shaharar hadisin ya shahara a bakunan mutane da yawa hatta a malamai hatta a cikin tasanif na ainihin malamai zaka yi ta ganin sa yace tare da duk wannan shahara gaba daya hadisin da ifi azan ko shi malan bi yadda ainihin dalili ya zo wanda zai goyi bayansa in dai da ifi ne in dai yana da illa to baya son wannan dalili to shi yasa bai kawo ba saboda hadisin da ifi ne amma ba don da ifi ba ai babin ma shi ya kamata a bude ainihin wannan babin din shi cewa kunna fitila a masallaci haramun ne saboda me saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma saboda kasancewarsa da'ifi ne shi yasa malam baya bukatun ya kafa dalili da shi malam kici wala takum bihi hujja bai yiwa akawo hujja da shi kasancewarsa ainihin da'ifi ne wa inna tasahul al-kathira min al-musannifina wa awraduhu fi hadha al-bab wa saqatu an 'illatihi yace tare da cewa da yawa daga cikin ainihin malamai masu wallafi sun zo da wannan ainihin hadisin saboda tasahul saboda ainihin sako da abin a wannan babin kuma wasakatu an illati kuma suka yi shiru ba su yi bayanin illar da ke tare da wannan hadisin ba ma'ana tare da cewa zaka samu da yawa daga cikin malamai sun yi tasahuli akan sa maimakon kawo ainihin hadis nuna illar hadisin ko da an kawo hadisin ba su yi haka nan ba bal za su yi tasarjin hadisin ne a cikin littattafansu ba tare da kawo illar da ke ciki ba sai malam ya kawo misali cewa kama fa'ala ibnu hajar fi zawajir kamar yadda ibnu hajar faqihi ya kawo a cikin littafinsa az-zawajir wa man qablahu al-allama ibnu qayyim yace ma da ma wanda ya gabace shi hatta allama ibnu qayyim ya kawo wannan hadisin a cikin littafin zadul ma'at yake cewa duk ya kawo wannan hadisi waqtar bihi jamaahir salafiyin yake cewa da yawa daga cikin ainihin salafiyin mabudin mazhabin salaf sun rudu da wannan ainihin ne abinda wa'annan malaman suka kawo ga ibnu hajar ya kawo al-faqihi sannan kuma ga ainihin ne ibnu qayyim ya kawo wannan ya rudar da ainihin masu bin mazhabin salaf da yawa sun rungume hadisin bal ma suna kawo hujja da ainihin hadisi wa ahlul hadis da ma ma'abuta hadisi ma'ana daliban hadisi da malaman hadisi fahtajju bihi fi kutubihim kuma suka kawo hujja da shi a cikin littattafansu wa rasailihim da kananan littattafansu wa muhadiratihim a wurin lekcocinsu ma zaka ta jin suna kawo wa'annan hadisi saboda ainihin tasahuli saboda ainihin me kuma ba ai bayani illan da ke cikin hadisin ba malam yake cewa wa qad kuntu ittaqattu ibn qayyim min ajli zalika fi ma kuntu allaqtuhu ala kitabihi yake cewa saboda haka ma a cikin littafin ibn qayyim wanda nayi ta'aliki akan sa sai da na kawo wannan ainihin bayani na nuna ainihin illar hadisin kuma na nuna cewa hadisin bai inganta ba tare da cewa ibn qayyim din ya kawo shi a cikin littafinsa wa bayyantu illatul hadith kuma nayi bayani illan wannan ainihin hadisi mufassilan hunak nayi bayanin sa dalla ga dalilin da yasa hadisin ya zama da'ifi ga illar da ke ciki kamar yadda zamu zo mu ji bayani a gaba malam yake cewa summa fil silsilatil ahadisi da'ifa haka kuma a cikin littafin sa silsilatil ahadisi da'ifa malam yake cewa ya kawo hadisin kuma yayi bayanin illan da ke ciki anan hadisin sa na namba na 223 ya zo da hadisin a ciki ma'ana a cikin littafin sa silsilatil ahadisi da'ifa ya zo da shi kuma ya bayanin sa dalla illan da ke cikin hadisin dalilin da yasa yace ma hadisin ma da'ifi ne malam yake cewa thumma ra'aytu ibn qayyim fi tahzib as-sunan abun ban sha'awa abun da ya burge ni shine daga baya nazo naga shi karan kansa ibn qayyim a cikin littafin sa wanda ake cewa tahzib as-sunan juz'i na 4 shahi na 342 nakala an abdul haqq al-ashbili ya nakalto daga ainihin mai abdul haqq al-ashbili yake cewa anna fi sanad al-hadith baza sahibul qalbi yake cewa a cikin hadisin a cikin isnadin hadisin akwai wanda ake cewa baza wanda yake sahibul qalbi yace wa huwa indahum da'ifun jiddan kuma su karan kansu a wurin su daga shi ibnu qayyim din hau inda suke sama gare shi duka sun tabbatar da cewa wannan ainihin mai da'ifi ne saboda haka hadisin sa da'ifi ne ya zo da shi a cikin ainihin mai tahzibus sunan tare da cewa a cikin zadul ma'ad ya zo da hadisin ya kawo hujja da hadisin bai tabbatar da ainihin illan hadisin ba amma daga baya a cikin littafin sa tahzibus sunan shi karan kansa ya kawo wannan wa aqarrahu ibnu qayyim kuma ibnu qayyim ya tabbatar da haka malam ce alhamdulillahi ala tawfiqihi godiya ta tabbata ga Allah akan tawfiqinsa da akan haka kaga ya tabbatar kenan cewa hatta shi ibnu qayyim ya tabbatar da cewa wannan hadisi ne wanda yake ainihin da yake kaga dalilin da yasa shi malam bai kawo wannan hadisin a matsayin dalili ba a matsayin hujja da zai kafa cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka karara amma sai kawo ta wa'ansu dalilai wanda zai tabbatar da cewa illa abin to bayan malibi ya gama wannan sai ke cewa wa amma jumlatul aula min al hadith fasahihatun yake cewa amma jumla ta farko a cikin me a cikin wannan ainihin hadisi jumla ainihin sahihi ne wace jumla ce la'anallahu za'iratul qubur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya la'anci ainihin masu yawan ziyartar ainihin ne kabari ko kuma makabarta sai yake cewa wannan jumla ta farko tana da ainihin sahihi ne tana da inganci saboda me li shahidani saboda akwai hadisai guda biyu waɗanda suke karfafa shi waɗanda suka zo da wannan ma'anan sun tabbatar da haka saboda haka wannan babu matsala akan sa min hadisi abi huraira na farko daga hadisin abi huraira wa hasan bin sabit da kuma hadisin hasan bin sabit auratuhuma fil mas'ala bayan kici hatta a cikin wannan littafin nazo da wannan hadisin a zo da shi a ainihin mas'ala ta 119 kuma ya zo da shi a shafi na 185 kenan da kuma shafi na 186 duk malam ya zo da su akan hakan ya zo da wannan ainihin hadisan na Abi Huraira da kuma ainihin hadisin Hassan bin Thabit wanda a cikin hadisin za ka ga akwai shahid na wanga ainihin jumla na hukunci wa la'anallahu za'iratul qubur Allah madaukakin sarki ya la'anci masu yawan ziyartar ainihin mata masu yawan ziyartar makabarta ya la'ance su akan haka ma'ana ya hana mata su yawaita ziyartar makabarta kamar yadda muka yi bayani a can cewa abinda hadisi yake tabbatarwa kenan ba wai ainihin ya la'anci masu mata masu ziyartar makabarta ba bal ya la'anci masu yawaita ziyartar makabarta har a can mai bayanin cewa ya zo ne akan sigal mubalaga ma'ana yawaitawa na'am kaga malam ya kawo cewa jumla ta farko ingantacce ne sai ce wa amma jumlatu thaniya amma jumla ta biyu fa hiya sahihatu aidan ita ma ainihin sahiha ce wacce ce jumla ainihin ta biyu din mun ga jumla ta farko cewa la'anallahu za'iratul qubur Allah madaukakin sarki ya la'anci masu zuya masu ainihin me masu ziyartar makabarta me jumla ta biyu wa mutakhizina alaiha almasajid masu mai da makabarta masu gina masallaci akan kabari ko masu sallah akan ainihin a kabari suna fuskantar kabari kamar yadda muka yi bayani a can baya duka yana daukan ma'anan me yana daukan ma'anan ainihin ittihazil quburul masajid wannan ita ce jumla ta biyu kaga hadisin na da ainihin bangarori guda uku akwai la'anallahu za'irat akwai ainihin da kuma ainihin walmuttakhizil alaiha almasajid da kuma ainihin na uku shine wasirat masu kunna fitila kenan a masallaci a makabarta ko kuma akan kabari wayannan sune jumloli guda uku da suke ciki sai malam ya kawo cewa bangaren hadisin na harko ya inganta saboda yana da ainihin shahid guda biyu hadisin Abi Huraira hadisin Hassan bin Sabit ya tabbatar da shi jumla ta biyu ta cewa masu mai da ainihin masu gina masallaci akan kabari ko masu fuskantar ainihin kabari su yi sallah duka shi ma ya shi jumla ce wadda take ainihin ta inganta shine yake cewa na wa amma jumlatu thaniya fa hiya sahihatu aida jumla ta biyu ita ma ta inganta mutawatiratul ma'ana wanda yake ma'anarta mutawatiri ne a hadisai daban-daban sun zo وقد ذكرت في هذا الفصل في المسألة السابعة سبعة الأحاديث الصحيحة تشهد لها yace a wannan babi ma da muke magana a yanzu bala yake cewa ya kawo ainihin me a mas'ala ta bakwai ya kawo ainihin hadisai guda bakwai waɗanda duka suna tabbatar da wannan magana cewa Allah madaukakin sarki ya la'anci masu mai da ainihin makabarta masu gina masallaci a kabari ko kuma masu fuskantar kabari suna sallah a cikin wannan babin da muka yi magana duk malam ya kawo wurin hadisai ɗaya har guda bakwai inda suke tabbatar da wannan to saboda haka a lokacin da yake cewa hadisin da'ifi ne abin da ya kamata mu fahimta nan da yace hadisin da'ifi ne banda ainihin bangaren sa na farko da bangaren sa na biyu inda yake da'ifi din shine bangaren sa na uku cewa masu kunna fitila a makabarta ko masu sanya haske a ainihin kabari wannan yana daga cikin abubuwan da suke malam ya kawo shi a matsayin cewa a hadisin da'ifi a takeice wannan mas'ala tana magana ne akan abin da ya shafi kunna fitila a makabarta kamar yadda na faɗa a tashin fari cewa kunna fitila a makabarta din ya kai kashi biyu akwai kunna fitilar da za a yi saboda ganin haske wannan ba laifi bane, wannan shari'a ba ta hana ba, wannan ba laifi dun ayin haka ne. In ta kama aje abin da mutum da daddare aje da fitila a yada fitila balma har a shiga da fitilan cikin makabarta, wannan ba matsala bane. Kusan mun tattauna wannan matsala a baya ma akan haka. Nabi shine wa'anda ke sanya fitilun saboda a matsayin ibada, a matsayin takarrubi ne ga Allah madaukakin sarki. To wannan kan malam yake cewa wannan haramun ne, wannan bid'a ce, wannan bai dace ba, shari'a ba ta yadda da wannan ba, shari'a ta hana haka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kuma tare da cewa lokacin bai idda yi ba, amma in muka shiga cikin matsala din nan na gaba ba za mu tsaya da wuri ba. Saboda haka ina ganin abin da ya hida cewa sai mu tsaya a daidai wannan matsala, mu zo mu tashi matsala ta 13 shine kariya kashin mamaci din a lokacin da ake jana'izarsa, ko dai duk wani lokacin da ko lokacin da za a fitar da gawarsa da dai sauransu. Shi kuma meye hukuncin shari'a kan wani, yana daga cikin abin da shari'a ta hana. Abin da muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ba mu ladarsa. Kurakuran da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana. Allah ya tabbatar da abin da yake daidai ne a cikin zukatanmu. Kurakurai kuma Allah ya kawar da shi a cikin zukatanmu. Mamatanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, Allah ya yafe musu, Allah ya musu rahama. Mu kuma da muka saurara duniya, Allah ya sa mu cika imani, Allah ya sa aljanna ne makomanmu. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.